الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والضياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سالوا أيامتم ونون متار الخير دا البركة نلهدي درن ثلاثة sha tara da watan Ramadan hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 47 wanda ya dace da 18 da watan 3 watan Maris miladiya 2026 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin Ramadan da muke gabatarwa a wannan shekara bitarin alkhairi da albarka a wannan masallacin na Darul Hadith da yake wannan unguwa ta ce mai tawo a babban birnin jihar Tawa a wannan ƙasa ta mu ta Niger wanda kuma wannan shine darasi na 19 wanda daidai da darasi na 8 a cikin suratul Fath darasi na 8 a cikin suratul Fath wanda ajiya mun kwana aya ta 26 fadin Allah subhanahu wa ta'ala idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyata aljahiliyya fa anzala Allah sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa alzamahum kalimata attaqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha wa kana Allah bikulli shay'in alima yau da mufassara aya guda bi in Allah ya kaddara yau shine darasi daga shi kuma sai darasin karshe da zamu yi gobe in Allah ya kaddara ya nuna muna zamu tashi aya ta 27 fadin Allah laqad sadaqakum
a'udhu billahi minash
subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjid al haram in sha'a Allahu aminina muhalliqina rusukum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dhalika fathan qariba Allah yace laqad mun sha maimaitawa cewa idan laqad tazo kuma fi'ili madi ya biyo bayanta to rantsuwa ne guda uku Allah yana rantsuwa ne anan Allah ce wallahi Allah subhanahu wa ta'ala tabbas Allah ya cika ya gaskata wa manzansa sallallahu alaihi wa sallam dangatansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ar-ru'ya bil haqqi mafalkin da yayi na gaskiya Allah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya cika wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a mafarkin da ya gani da gaske cewa latadkhulunna almasjid alharam insha Allahu aminina, za ku shiga masallaci mai tarin alhurma da albarka, masallacin da yake garin Makka in Allah ya so, aminina kuna amintattu, ba kwa tsoro da fargaba, muhalliqina ru'usakum, wasu daga ciki suna watan aske gashin kansu sun yi kolo, wa muqassirina, kuma wasun kuma suna yi saisaye, la takhafuna, ba kwa jin tsoron komai a rayuwa, ba kwa jin tsoron abinda zai biyo baya. Fa'alima ma lam ta'lamu, sai Allah subhanahu wa ta'ala da mun dabi'a sace Allah ya san abinda ba ku sani ba, Allah ya san abinda ba ku sani ba. Faja'ala min duni zalika fathan qariba, sai Allah ya sanya budi a kusa wanda zai zo a nan gaba. Wannan magadar, wannan ayar ijma malamai suka ce Allah ya cika wa manzansa sallallahu alaihi wasallam alƙawali da yayi masa a mafalki. Wannan yana karantar da mu ababe kamar haka. Abu na fari, annabawan Allah duk abinda za su yi a mafalki to za su gani ne bisa gaskiya, saboda su annabawan Allah zukatansu ne suke abin nan. Idan suka kwanta barci to idanun ne suna suke barci, amma zuciyar barke take, zaka tashiri karbar sabon Allah subhanahu wa ta'ala. Mun gane wannan karatun, annabawan Allah in suna barci to zuciyarsu falke take, amma idan barci suke yi duk abinda za su gani a mafalki to wannan abin daga Allah subhanahu wa ta'ala ne. Kuma duk duniya Allah ya yi mu annabayansa wannan gatan ne kawai a rayuwa. Mun gane wannan ko, mafalkin annabawan Allah gaskiya ne. Abu na biyu, yana cikin alamati ma ta nubuwa da Allah yake wa annabawansa, shine Allah yana soma musu daga ar-ru'yas saliha as-sadiqa, mafalki na gaske, mafalki wanda yake nagari. Wato annabawan Allah kafin Allah ya fara aiko annabawa mala'ika zuwa gare su ɗan sako, to Allah subhanahu wataala yana fara sanyawa suna ganin ababe cikin barci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon abinda Allah ya fara masa da shi shine ar-ru'yas saliha. Duk abin da annabi ya gani a cikin barci, to in aka waye gani manzon Allah sai ya ga abin ido da ido, da zai kwanta barci ya ga wani abu ya faru da shi, to in ya tashi wannan abin da wa'annan mutanen a wannan wurin a wannan lokacin sai ya ga wannan abin ya faru. Wannan yana cikin alamat ta nubuwa da Allah ya bai wa annabawa. Shi yasa malaka suka kasa mafalkai a gida uku, wasu na kasa mafalkai gida hudu. Akwai abin da yake ru'yas saliha, wanda bushara ce daga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda kuma ba annaba kadai ba, Allah yake ma wannan ar-ru'yas saliha, wanda ba annabawa ba kadai ne Allah yake ma wannan wannan falalar, har wasu daga cikin mutanen da ba annabawa ka ta faru da su. Daga akwai mutumin da in ya ga abu a mafalki to insha Allah wannan abin sai ya faru, wannan bushara ce daga wa, daga Allah subhanahu wa ta'ala, bushara ce daga Allah. Kuma ni wallahi na san mutanen da malam in suka yi mafalkin abu to da ikon Allah sai Allah ya nuna musu wannan abin ido da ido. To mafalki na biyu shine kuma adghasu ahlamin, yayin da yake zo wa mutum a mafalki, irin abinda mutum ya sa a ransa. In dan kasuwa ne akwai na fara, yana da wuya ya kwanta bai ga kansa saman toyita ba, an tai kasuwar kauye saboda tsabar tunanin kasuwanci. Wani kuma in dalibin ilimi ne ka ga shi yana mafalkin ashir san daga zamin kan dida ne, saboda ya sa abu. Idan kuma mutum ya sa aure a kansa ko, to sai ka ga an daura shi, sai ta mafalkin an daura gashi dan ya tare, sai ya tashi daga kansa katon kaddara sama matala shi kadaya ko kun bai karatun. Wani kuma zai ga kansa ai gashi ya daga ya shiga cikin jirgi ya tafi aikin hajji, wani gashi nan abinda mutum ya sa a ransa to so tare yana yawan ganin sa a mafalki. To kuma akwai mafalkai wanda daga shedan ne, wanda su daga shedan ne, irin duk abin da ya shafi firgita a tsoratar da kai a biyo ka da gudu ko ana neman a ji maka, to wannan abin shedan ne yake sama wannan abin sake sa mutane wannan abin. To wannan shine nau'in mafalki da malami suka faɗa. Wa'ance ne na fari daga Allah ne, wancan kuma na biyu abinda yake ran mutun ne sai kuma ya zaman to yana mafalke yana gurin sa sannan kuma na uku daga shi din to Allah yana wa annabawansa wannan abu suna ganin abu a mafalki kuma sai ya tabbata wanda akwai misalai da zamu zo da su a Qur'ani wanda suka tabbatar da wannan to kafin mu ƙara gaba jama'a mi ake cewa mafalki miye mafalki ma suka ce ar-ru'ya fil Qur'ani haqqun duk mafalkin da Qur'ani ya kawo to da gaske ne suka ce abinda ake yi da mafalki shine mushahadatun na'im umuran sadiqatan min Allah ta'ala wa laysat mujarrad khiyalin nafsi shine mutum da yake barci yake cikin kwanciya yayi kwana to sai ya dinga ganin wasu al'amura da suke na gaske daga Allah subhanahu wata'ala daga Allah subhanahu wata'ala wanda ba abade wanda ake na imagination ba abade wanda ake kamo a'a abin daga Allah subhanahu wata'ala ne to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mafalki ibnu kathir alaihi rahmatullahi ta'ala a tafsirin sa yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ya kasance قد أرى في المنام أنه دخل مكة النبي يا مفلكين شوا يا شغل مكة كما وطاب بالبيت يا طوافي أولا لكن كعبة يا طوافي مقالي أيكم حج فكاكم أيكو النبي محمد أنا أيكم حج sai ba irin wannan sigar da manzon Allah ya karantar da mu ba domin babu aikin haji mai dadi kamar irin aikin haji da manzon Allah ya karantar a duniya larabawa jahiliya cancar da tintilintin suna aikin haji amma ba irin wannan ba to manzon Allah sai ya mafalki cewa ya shiga gare maka bayan sun doki tazara mai yawa tsakanin su da maka to gashi sai ga cewa ya shiga maka sannan kuma ya zo ya yi tawafi ya zagaye wannan ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala wanda jama'a akwai hikima a cikin tsawon wannan tawafi wannan zagayen wallahi akwai hikima wala Allah in lokaci ya bada mu kawo daga cikin hikimar zagaye ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala to fa akhbara bidhalika wa huwa fil madina sai manzo Allah ya bada labari yana madina cewa ba yake cewa sahabbansa ga abinda Allah ya nuna masa cewa sun shiga garin Makka kuma suna tawafi falamma saru amal hudaybiya a lokacin da suka fita shekarar da aka je shekara ta 6 da aka yi yakin hudaybiya ai da aka yi sulhul hudaybiya lam yashku jama'atun minhum anna hadhihi ar-ru'ya tatafassar hadha al-ab ba wanda yake tsammani a cikin cewa wannan mafalkin da manzo Allah ya ba yanzu bane zai faru kada ku manta sun fito su 1400 suna bege da shauki da bukatuwa na shiga garin Makka saboda wallahi al'adin malam a Makka ana samun natsuwa in kaga mutun ya shiga Makka bai natsu ba ko to bana tunanin a duniya akwai inda za a kai shi da natsu ba inda a wannan duniya bana tunani saboda duk wani abu na rayuwa Allah ya tattara sa ya sanya shi a cikin aikin haji ka dubi wannan tawafin da ake yi to suna shauki shiga Makka to ba wanda yake tsammanin cewa wannan shekara ba za su yi aikin haji ba falamma waqa'a ma waqa'a min qissati sulh lokacin da duk abin da ya faru da muka bada labari a farkon surar nan cewa gashi an zo an yi sulhu yarjejeniya su yi hakuri su koma sai wata shekara warajau suka damu su dawo shekara mai zawa to sai wasu da cikin sahabbai wani abu sai wannan abin ya tsaya musu a rai ka san idan mutum ga imani kuma sai ga gadamar yin abu kuma ana ta wasa to rashin baci yake shi idan aka ce mutum ga imani kuma sai ga ana wasa da abin da bai kamata a yi wasa da shi ba sai ran sai dinga bacewa to sai rayuwa sai suka fara jin wani abu idan ma a ce an abu na duk abin da zai faruwa a tayi ai kawai to sai Umar bin Khattab ya kasa hakuri ka san Umar bin Khattab malam wato shi Umar bin Khattab saboda Allah ya taimake shi da wankiyar zuciya hanya baya hadawa da shi din wallahi idan shi dan ya tsinkaye Umar a hanya canza hanya yake lahi yake sanyawa saboda ya fi karfin sa mutum ne wanda gashi da gahaiba in ka kalle shi dole ka sunkuyenta kai mutum ne wanda yake da gahaiba a tare da shi sannan kuma ga karfi sannan kuma ga adalci kana ganin sa ka kalle namiji kana kallon Umar ka san ka kalle namiji malam duk inda ake bukatar namiji dan Khattab ya kai to dan Umar dan Khattab sai ya kasa hakura sai tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah afalam takun tukhbiruna anna nasa na'til baita wa tatufu bihi ko wa tatufu bihi annabi ba nan kake ba mu labari ba cewa za mu zo mu shiga garin makka kuma mu yi tawafi mu kaiwa mu zagaye dakin Allah subhanahu wa ta'ala mu yi tawafi manzo Allah yake ce masa bala kware da gaske amma fa akhbartuka annaka ta'tihi amaka hadha yace na ga maka wuka shekara za ka yi aikin ku dibi tambaye da yau manzon Allah ya rasulullah ba nan kace mana za mu shiga dakin Ka'aba mu za mu zo makka ba mu yi tawafi to ya aka kuma gashi nan an ce mu koma sai dan annabi ce wa dan khattab shin na gai maka cewa a wannan shekara za ka yi wannan tawafi na faɗa maka kuma abin zai sa ina da yaqinin za a yi daga bacci maka yau ko gobe ba sai mu jira mu ga abin da Allah subhanahu wataala za ya yi sai ce a'a ya manzon Allah sai da shi to fa innaka ati dan khattab rage gaggawa rage zubudi ka san kamar amarya ce ko ango idan aka ce an kai amarya kuma yaga abokanin ango suna matsawa suna jan lokaci an yi tafiya a raka sa to sai yaga kamar ya kai ne da kai ne sai yaga kamar ya kai kai ne da kansa to sai da bace masa ka rage gaggawa insha Allah zaka zo atihi fa innaka atihi kai kinnan zaka zo sai kuma zaka yi tawafi zaka zagaye wannan dakin Allah subhanahu wataala to shine Allah ya ce Allah ya gaskata wa manzon Allah wannan alƙawarin Allah ya ce la tadkhulunna almasjidal haram za ku shiga masallaci mai alhurma masallacin ne masu alhurma jama'a masallaci ne guda uku ba su da nahudu a duniya a duk duniya tun daga bangon ta na gabas har na yamma kullu da arewa in ka fidda wannan masallacin ne to kowane masallaci ya gal masallaci na'am in dai masallaci ne to isawi masallaci a wajen Allah hukum bai ta wanda fi kowane masallaci daraja a duniya shine masallacin Ka'aba da yake garin Makka sallar azhar daya mala idan mutun ya sallaci azhar daya a haramul makki to ni da kai sai mu sallar azhar dubu kafin mu kai da wannan la dubu goma dubu goma sai kai sallar azhar dai bayan dai har dubu goma kafin ka samu dacewa da ladar wanda ya sallar azhar a cikin haramul makki kuma kashi wani abin mamaki jama'a wallahi ina mamakin wasu al'umma suke tafiya aikin hajji sai ka zo ka tarar da mutun ya fake a hotel yana kwana sai ka maka makka dukkanin ta harami ce ana ga harami ba sai tsaya cikin hotel yana sallah sahabar rishin rabin al'umman kai mutun ya je maka wanda ba tabbat bane ko ka koma ko ka kai wa mutane mu sai ka ga ba ruwa wallahi babu ruwan su su dai ba su ci abinci kawai a zo a tagardama ainan yanzu kafin a fi himalan akwai suke cika jakokuwa da hakin shahi in aka tafi ta ma sai a dora ta kamar ibada kaga mutane sun baro harabi an dawo bakin otel an dora shahi ana ta surutu ana ta bira Allah ya rufa mu na asiri Allah ya sanya mu wani lahiya to wannan masallacin zama a cikinsa zama a cikinsa kai ibada wanda ba nan ba kai duk abinda za ka yi a ciki to linka maka ake yi wallahi kuma ka duba yana da wuya a yi sallar farilla a harabi ko ba a yi wa gawa sallah ba wanda annabi ce man salla alal janazati falahu qiratun idan mutun ya wa gawa sallah za a bashi qirati daya idan ka raka ta qiraba qirati daya qirati biyu aka ce mazala miye qirati yace kwatankwacin jabal uhud kwatankwacin dutsen uhud lalle da za a bai wa mutun duk in kai sallah a harabi sai ka samu wannan albarka ta kai sallah wa gawa ko kun fahimta masallaci na biyu shine masallacin da yake garin Madina masallacin Annabi Muhammad mallan idan kana son ka ji natsuwa ka ji damuwa ta kurenge maka ka rabu da duk wata matsala ta duniya na rantsa da Allah ka shiga garin Madina Madina tun baka soka ba ara zaka ji cewa lalle ka zo garin Annabi Muhammad Madina ga kyawu Madina ga iya tarban al'umma tun daga hilin jirgi daga ana maraba da ku ana tarban ku ga su da sakin huskawa alhazai sai da kuma akwai tsadar rayuwa a Madina akwai tsadar rayuwa kai hatta irin limanci na Madina mallan ya sha bamban da limancin Makka wallahi ka ji Qur'ani yana ratsa zuciyarka tsoka da fata mallan sai Madina to wannan masallaci idan mutun yayi sallah dai za a bashi ladan dubu to sai masallaci na uku shine Masjidul Aqsa masallacin da yake kasar Palestine a yanzu wanda asalin wanda ya gina wannan masallacin annabi Sulaiman to wannan masallacin masallaci ne mai kima da daraja wa'annan masallacin nan a duniya babu masallaci ne masu daraja da kima fiye da wannan masallacin kuma bal ma haramun ne mutun ya daura kayansa da niyyar bulaguro yake wani gari da su zai je wani gari wani masallaci ba wa'annan masallacin guda uku ba Allah ya dace da mu to Allah ce latadkhulunna almasjid alharam insha Allah za ku shiga masallaci bi alhurma in ka shiga cikin masallacin ba a yakarka a masallaci ba a fada a harabi ba a fada kuma ba a tsintuwa kaga tsintuwa mallan kaga kayan ka sun bace a harabi ba a haka da eh ba wanda ke duka kayan ka in kaga abun ka ya bace to da an sa cikin shara ne amma wai ba wani ya duka ba zaka yadda abu ka zo akwai wurin da in kai da kai zaka zo ka bada shaida abu ka zari bi ka wakala kaza a dubo akwai shi za a baka kayan ka ke sai maka wannan abu ita ba a cintuwarta ke ba a cintuwa maka saboda in mutun ya kuskura yayi da ganganci a maka malam musiba ce Allah ya tsare to masallaci ne mai alhurma sannan kuma fihi ayatun bayyinat akwai ayoyi suke nuna girman Allah malam akwai ayoyi ka dibi dakin tun fa zamanin annabi ibrahim inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubaraka daki ne mai albarka yanzu ba duk mutum zaka ga mutane ta ko wace kasa min kulli fajjin amiq ana zuwa maka wasu mutanen na race maka da Allah in ka halda su ko billahi al-azim la ilaha illa huwa kai daga sai'in al-qiyama wasu mutanen in ka je maka ka gan su to ku da ku sake haduwa da su sai al-qiyama kuma ko da yaushe malam mutanen ba dare ba rana ba su ba kullun tawafi yake sai ka ce mutane ba su kwana kana shiga zaka ku mutane masu kokari suna ta ibada malam wasu na sallah wasu na karanta qur'ani wasu na tawafi mutun yayi tawafi kuma kana kila tawafi malam ka je bidru zamzam ka je ka sha ruwan zamzam ka zo muqamu ibrahim kai sallah raka'a guda biyu kuma kana da garantin addu'a in kai Allah yana karba e kan babu wani shakka addu'ar ka Allah yana karba maka Allah ya karba muna kaga wuri ne mai mi alhurma wuri ne mai alhurma wanda fa malam arama idan mutum ya mutu cikin wannan farin kyallan to kawai shine da kafa dinsa ba wani kawai jansa za a yi a kisha kai na kawai an kare shi kenan kawai idan mutum ya mutu yana tawafi ko da wannan farin kyallan in aka tashi kiyama zai tashi na labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk wallahi Allah ya girma magari maka malam muna addu'a duk wanda ba su samu tafiya ba Allah ya sani musu tafiya mu da muka je kuma Allah ya kara mai da mu har zuwa karshen rayuwar mu insha Allah Allah ce za ku shiga masallaci mai alhurma sai Allah ce insha Allah in Allah ya so to wannan magana ta insha Allah malamai sun tattauna kauli guda biyar akan ta kaulin fari al-imamu sam'ani yana cewa cikin tafsirinsa Allah yana bada labari ne akan abin da zai faru kuma duk labarin da Allah ya bayar to Allah yana bada labarin abin da ke gaske ne Allah yana bada labarin abin da zai faru ne to kuma idan Allah ya bada labari to wannan abin haka yake babu shakka akai shakka akan labarin Allah kafirci ne to sai ke cewa kalmar insha inda Allah ya kawo istisna'i to ta daga abin ko zai faru ko ba zai faru ba amma anan yace malamai sun faɗi magana guda biyar akai magana fari yake cewa malam insha Allah ai idza sha Allah idan Allah ya so ai a lokacin da Allah ya so da Allah ce insha Allah latadkhulunna almasjid alharam in sha ai hina sha Allah ko fil waqt alladhi sha Allah a lokacin da Allah ya ga dama ku shiga za ku shiga shi da malam insha Allah da fari yace ma'ana ta biyu wannan ayar akwai abun da ake cewa at-taqdim wa at-ta'khir gabatar wa abun gabatar da kuma jinkirta wani abu yace asalin magana take la tadkhulunna almasjidal harama aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafuna insha Allah za ku shiga masallaci mai alhurma kuna masu aminci kuna masu aske gashin kanku kuyi kolo sannan kuma kuna masu sesaye kuyi kwafir ba ku jin tsoron komai in Allah ya so ba abin da zai ku ji tsoro mara ta biyu kenan mara ta uku suka ce yace wannan ayar ta sabka azabin mafalkin da manzon Allah yayi akwai wasu daga cikin sahabbai amma wasu daga cikin basu kai wannan lokacin ba shi sai Allah ya ce insha Allah wasu kira za su gani ko kun fahimta zance na hudu cewa insha Allah shi in Allah ya so daman abinda Allah ya so shi yake faruwa in kaga abu bai faru ba to daman Allah bai so ya faru bane wa ma tasha'una illa ay yasha Allah abinda Allah ya so ne yake faruwa kuma Allah ya ce manzo Allah wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa ay yasha Allah wa zkur rabbaka idza jasita karka ce zakai wani abu cewa zakai wani abu gobe in ba face sai kace in Allah ya ga dama wai ana bada labari a ran mace ki irin abun nan tara'if irin na abai ayi dariya aka ce wani bawun Allah ne cikin fukahat inda ake yake sa dariya ake ce masa juha har shi juha mallan ai juha juha ne duk wanda ke karanta tarihin juha ya san juha ya kai juha wato juha ne ya tafi da kudin sa zai je kasuwa sayen jaki ya kama hanya zai ta sayen jaki sai ya gama da abokin sa ya ce masa ila aina ya juha ina zuwa ya kai juha yace zai je sayen zai je kasuwa me zaka yace zai saye shi jaki ne sai ta ce insha Allah yace ni da kudi na a aljuhuna kuma na koma cewa insha Allah sai Allah ya kare juha sai da juha yace yace da kin jaki aka kakkare yanzu juha ya hiddo kudi a shi an tsame su sai ga juha ya dawo zai koma gida insha Allah dole to duk abin da kai ka ce sai in Allah ya ga dama wannan abin ya faru lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yahuda suka masa tambaya guda suna so su tabbatar da shi annabin Allah ne tambaya ta fari ya ake yi mutun ya samu da namiji ko mace tambaya ta biyu wani abinci ne yanzu za su fara ci tambaya ta uku duwa su da Allah ya halitta ya za'i da shi za ta shi kiyama to sai manzo ya ce manzo yahuda ku ta zama ku amsa gobe gobe tai sai Allah bai aiko wahayi ba har akai tsawon kwana ku salce manzo Allah wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa ay yasha Allah duk abin da zaka ga ce sai Allah ya ga dama ko ka so kai abu in Allah bai kaddara ba to babu yadda zaka kai shi koda mutun ya so yayi abu idan Allah bai yarda ba zai yi ba no ka so kai abu kuma Allah bai kaddara kai su ba zaka yi su ba to Allah ya ce in Allah ya ga dama sai ya ce mi muhalliqina ru'usakum kuna masu aske gashin kanku ashe a aikin hajji ana aske gashin kai to miye hikimar a haka shi ma akwai hikima yaushe ake aske gashin kai kakin mutun ya shiga ko kuma bayan ya ida ana aske gashin kai ne bayan mutun ya kare umara ko aikin hajji misali idan mutun ya kudurta niyyar umara zai je aikin umara idan ya zo garin Madina to da yanzu mafiya yawan mu za mu sauka ne a garin Madina idan ka sauka Madina ka je masallacin ka je abin nan Zulhulaifa miqatin ayyin Madina inda ake daukar niyyar aikin hajji ana ce masa Zulhulaifa can da ana ce masa Abyaru Ali ana ce masa Abyaru Ali yanzu wata unguwa ce a cikin Makka da kuma sama hanyar a cikin Madina da sama hanya yake yanzu ya zo cikin unguwa cikin gari to sai mutun ya je can idan ya je can akwai dushkin ne sai ka shiga ka yi wanka irin wankan janaba sai mutum ya cire tufafinsa na gida gaba daya sai ya karma wannan farin kyallen guda da kugu guda ya ratayo a wuya sai mutum ya zo ya yi cikin masallacin sai ka yi nafila raka'a guda biyu idan ka ida lokacin da ka shiga cikin bis kafin ku tashi sai ka ce labbaika Allahumma umratan Allah nayi niyyar na karwa maka zan je aikin umara to daga nan sai mutum ya fara talbiya labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka sai ya zo garin Makka tsakanin Zulhulaifa da Madina kilo 450 ne
idan ka shiga garin Makka abu ne farin da za a yi bayan ka je wutar ka aje kaya wannan farin kyallan kana daure da shi zaka je ka aje kayan ka kauce masallaci kana zuwa abin da zaka fara shi da tawafi zaka yi kai tawafi guda bakwai kana zuwa in ka samu dama ka zo Hajarul Aswad mutun ya zo ina Hajarul Aswad anan ake fara tawafi in son samu ka sunbaci Hajarul Aswad sai ka fara tawafi sai karanta addu'a Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sai ka fara daga nan sai ka fara zagaye sai kai zagaye guda bakwai to idan ka ida sai ka je muqamu Ibrahim sai kai raka'a guda biyu falaki ka karanta kafirun da ikhlas idan ka ida sai ka je ka sha ruwan zamzam ka san malam ruwan zamzam ko ai duniya ce shi yasa ko matsala kake ji a jikinka to ka dinga shan ruwan zamzam wallahi da ikon Allah ka ga duk wanda ya je maka ya dafa sai ka ga koda ya rabe yayo ya rabe amma ga ya fari ma sha Allah sai ka mutun yayi haske ruwan zamzam ne malam akwai albarka a jiki to idan ka sha wannan ruwan na zamzam sai ka je kai sa'i tsakanin Safa da Marwa idan ka ida to sai ka je ka aske gashin kanka to sai ka je ɗayan biyu ko kai sesaye miye sesaye shi da mutun ya aski ko kuma kai kolo shi duka asarci gashin gaba daya kun gane wanda malamai suna cewa mutun yayi kolo gaba daya duka kai kolo tab ba aikin hajji ba bid'a ce wanda ba so kai ta ba ba a son mutun yayi kolo gaba daya inda ba aikin hajji bane kun gane wallahu ta'ala a'lam to wannan shine Allah ke nihi muhalliqina ru'usakum kuna masu aski gashin kanku kuma kowa ne fa sai ya aske da shugaban kasa da minista da gwamna da alhaji da talaka kowa in yaje sai ya aske akwai darasi shi ma a ciki ko kuma a wa muqassir ne ko kuma ku yi sesaye me sesaye shine ka aske sama sama kanka aske gashin duka to mata fa su kuma za su dan kawo gashin ne kadan su cire amma a lokacin da kake cikin wannan farin kyallan fa to ba lokacin da kake baka sauke umara ba za ka aske ba za ka tabi gashin kanka ba to shi da Allah ce wa muqassirina to tambaya anan sai ba su ce to wanne ne yafi lada da mutun yayi kolo gaba daya a aikin hajji da yayi sesaye wanne ne yafi lada suka ce ba shakka idan aka doka alal ijmal a aikin hajji mutun yayi kolo yafi lada kuma yafi falala saboda dalili suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yace Allah ya jikan duk wanda yayi kolo Allah ya jikan sa har su uku sabi suka ce ya manzon Allah wal muqassirin hadar suka yi sai yace to haddasu su ma ashe kai kolo in ka je aikin haji ka samu reza ka bada a aski ka tab to ya hilada Allah ya latar da mu amma in umara ce ka zo za ka yi umara da aikin haji tare irin tamattu'i to a farko mutun yayi sesaye in ya kare aikin haji sai yayi sai yayi kolo gaba daya amma in umara ce kaje to kai kolon gaba daya shine mafi dacewa Allah ya samu dace to idan mutun yayi wannan ya sauke aikin ya sauke umara sa gaba daya an kare shikenan fa ka kare umara an kare fa umaran ita fa umara cikin wuri guda ke ta ta kare shikenan to sai Allah ya kito fa alima ma lam ta'lamu Allah subhanahu wataala ya san abin da bai ku sani ba ku masu imani Allah ya san abin da baku sani ba saboda ai Allah daga cikin sifarsa akwai ilimi kuma in kowa ya san abin da Allah ya sani ai ba za ta yi ba to sai Allah ya san abin da ku baku sani ba yanzu kaga da za a ce maka a kaddara maka a ce duk abin da shugaban kasa ya sani kai ma ka san sa ba za ka yi kwana ba in ka san irin hadarin da ke tunkaro kasar nan aka maka bayani na rantsa da Allah baka kwana baka bani ganin kake kawai shikenan kai ka tashi daga aiki shi yasa ba kowane abu bane ake faɗa wa al'umma a harkar malinta a harkar mulki ba komai ba ake faɗa wa mutane kuma akwai abu da dama a rayuwa koye su ake sirri ne kuma akwai abin da kai ka zama to mai sirri wa kanka da kanka kuma in za ka yi abota to ka nemi aboki mai sirri ka nemi mutum mai sirri duk abokin da bai da sirri to ba abokin zama ba ne wani ke cewa anil mar'i la tas'al wani mawaki ke cewa mai hikima idal mar'u lam yahfaz thalathan fabi'uhu walau bi kaffin min ramadin wafa'un lis sadiqi wa badlu malin wa kitmanu as-sara'iri fil fu'adi idan mutum ya kasance bai tsare abu guda uku, to babu laifi dan ka bada shi an baka habbi yafi habbin ya bi shi amfani. Ka san da ana daura lalle da habbi ko habbi ya bi shi amfani. Yace wafa'ul lis-sadiqi, abokin da kana cikin matsala ya san kana cikin matsala kuma shina da hanyar ya cire ka a matsala kuma sai ya samu ka idanu bai da amfani a duniya. Ka mi amfani shi abokinka ne ya san ka shiga cikin matsala kuma yana da hanyar taimaka maka ka fita, amma sai ya barka a ciki wallahi bai da amfani zama ba, ba amfani zama da shi. Yace wa badru malin da kuma mutunan da shi kawai zai sa ka dinga wasa kuɗi kawai kullun dai aka shi a takashewa ba amfani zama da shi. So da ai kuɗi ba haka ake musu ba. Wa kitmanus sara'il fil fu'ad, da wanda in ka fada masa sirrin ka bai iya boyewa sai ya gaya ga wani shi ma bai da amfani zama. To Allah ya san abinda ba ku sani ba. To daga cikin abinda Allah subhanahu wataala ya sani wanda su sahabban annabi ba su san da shi ba, shi ne Allah ya san a garin Makka. Ana maganar me yasa Allah bai farlanta ba a yaƙi kafirai a da suka hito, tunda sun hito za su tafi su dubu da ɗari hudu, mutum dubu da ɗari hudu ba ƙaramar tafiya ba ce, to za su iya kai farmaki amma kuma su ci nasara. To amma kuma sai Allah ya hana su sai ce a yi sulhu. To me yasa Allah ya ka? Allah ce ya san abin da ku ba ku sani ba, saboda cikin gari Makka akwai masu imani amma ba ku san su ba, kuma ba su iya fitowa su gwada imanin su a fili, saboda ba su da ƙarfin yin haka, ba su da fawon yin haka in suka yi matsala cewa kawunansu. To shi yasa da kai abin da zai jayo a hana ka ibada, to gware ka koyi ka ta yi asirce ya yi maka amfani. Na wani malamin muke cewa a lokacin mu'arabin ka san mun yi lokacin da ana zafi, ce in za ku yi wa'azi ku dinga yi ƙasa-ƙasa, ya ce da aka ba ka kai gidan kwasa a aje ka gware albarka cikin mutane kana tunatar da su, Allah ya yi amfani zaman ka nan ya fi zaman ka can amfani. To Allah ya san da imanin su, su ba safi ba sani ba, Allah ya san akwai masu imani, su a tunanin su duk wanda ke maka kafiri ne, amma shi Allah ya san akwai masu imani, sai dai imanin bai bayyanuwa ne haka nan, saboda in ya bayyanu matsala ce gare su, ba su da kaga kakkatin kariya inda baka iya tare sa sai suka yi shuru. To wannan abin da Allah ya sani kenan, wanda su ba sani ba. Abu na biyu, Allah ya san cewa su kafiran ba za su yarda ba a yi yaki, ba za su yarda ba, shi yasa suka nemi sulhu. Amma su musulmi ba san da haka nan ba, kafirai su za su fara nemar annabi ya yi sulhu, su ba su san da wannan ba. Abu na uku cikin abin da Allah subhanahu wataala ya sani wanda su musulmi ba su sani ba, shi ne cewa wannan fatahi, wannan sulhun da za a yi nasara ce wa duniyar musulmi gabaki ɗaya, kuma daga ita an kammace nasara ne har zuwa tashin alkiyama. To Allah ce fa'alima ma lam ta'lamu, sai yake cewa فجعل من دون ذلك فتحا قريبا, سي الله سبحانه وتعالى يسني غودي بايان wannan gudi wanda yake makusanci. Masala ce to wani menene wannan gudin da Allah yake cewa faj'ala min duni zalika, sai Allah ya sanya koma bayan wancan abun da suka nema, fatahan qariba, Allah ya sanya cin nasara da dauka wa musulunci wanda yake na kusa. Wasu ka ce shi ne sulhu Hudaybiya da aka yi wannan shekara ta shida, wasu ka ce a'a shi ne kuma ganima da aka samu a yakin Khaybar. To a ƙarshen wannan ayar malamai suka ce Imam Ahmad dan Hanbali Allah ya kara masa rahma ya fitar da hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo wannan mafarkin da ya tabbata da manzon Allah ya shiga garin Makka, yace ya zo a garin Makka sahabbai watan sun yi masassara a garin Madina. Ka san zazzabi yana tafiyar da fawar jikin mutum, zazzabi yana sa fawar mutum ta tafi, masassara tana sa mutum ya rage fawa, tana sa kasala, tana sa abubuwa da dama take sawa. To sun yi masassara daga can Madina, kuma sai aka ce ga lokacin aikin hajji ya zo, a tai a yakin hajji, suna cikin kasala da masassara. To hakan yasa suka taso suka kamo suka taho wannan aikin hajji. To da suka zo garin Madina, to sai mushi suke cewa ai kaga mutanen cewa da mutanen Makka suka je Madina suka hijira, suka ce ga sunan sun dawo daga Madina, watan duk sun lalace, sun koke, sun yi duhu, sun gaji, suna faɗin maganganu a kan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai Allah ya gaya wa manzon Allah abinda su kafin suke tattaunawa a kansa, sai Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. To sai manzon Allah ya umarci sahabbansa da in suka zo da aka zo tawafi wannan kewayen guda bakwai da ake, sai ya ce ukun farin su yi sassaka, ngani saboda su gano cewa fa akwai fawa tare da su ka a tsoratar da wa su mushrike dan su gano cewa fa musulmai ba kan walla sa bace kun ga dalilin da yasa aka shar'anta yin sassaka a tsawafi guda uku farko kun gane dan shi ne wannan shi ne dalili cewa in ka zura mun tsawafi guda bakwai ne to uku za ka yi sassaka kuma ko sa tsawafin farko ne ake fidda hannu waje tsawafin wannan wannan tsawafin farko ne in kai zaka yi amma sa tsawafi duka zaka sanya hannunka ne ka shiga tsawafi to in ka zo tsawafin zaka yi tsawafin qudum to zaka yi sassaka yi gudu kai ba gudu ba kai ba tahiyya ba kwazo wallahi kaga mutane cikin zannu ana ta gudu wani abu sai maka kaga namiji gashi nan katso saddar shi masha Allah amma daure da zani duk mulkinka duk kudinka duk karatunka kai baka gaba ku shekarun je ne kana je su da sai umara da zan sai ke yawo ga limamin harami da zaka shida yawo annabin Allah haka shi ma ya yawo da kayan sa amma kuma ga mata an sa su su ustufafi wanda ba wannan ba shi ma a cikin wannan kuturburike akwai darasi a ciki Allah subhanahu wataala ya datar da mu to sai malami suka ce wannan karatun da aka yi na mafalki Qur'ani ya zo da mafalke-mafalke da dama wannan na annabawa wanda kuma albishiri ne daga cikin su akwai wannan ayar Allah ya tabbatar da wannan a cikin wa'annan mafalkai kuma akwai mafalkin annabi Yusuf wanda suratu Yusuf a ramma sai ta ambata mafalki guda uku Yusuf ta kai labarin mafalki guda uku mafalkin fari shine mafalkin annabi suke cewa inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin annabin Allah annabi Yusuf kusa annabi zugo karimi dan karimi dan karimi dan karimi annabi dan annabi jikan annabi kama kullun annabi to annabi Yusuf yana karamin yaro sai mafalki yace da ya tashi sai ke ga babansa wannan mafalkin yace ya abati ya kai babana inni ra'aytu 11 kawkaba yace ni na mafalkin abin nan tauraro guda 11 taurari guda 11 wash-shamsa haka naga a mafalki da naga rana wal-qamara naga wata suna yi min sujuda suna kai gaisuwa gare ni to kuma Allah bai rike su ba sai da ya bada fassarar wannan mafalkin shine lokacin da aka sashi gwamna ministan kudi na Misra gashi annabi kuma gashi minista to muga tsiyar abu shine annabi kuma shine minista ka san mallan in ga kudi kuma ga karatu ko wani ke cewa ma ajmalad-dini wa dunya idha ijtama'at mi ya kai duniya da addini dadi da suka haɗu in ga mutum ya zama to ga kuɗi kuma ga karatu ga ilimi to sai ga mutum masha Allah wallahi har kyawo ya fi kai ga mutum gashi nan masha Allah ga gemin nan ya aje kuma ga gizmir ya tara kuma ga an dage wannan nan kuma za a ci mai kyau yana cikin mota kuma tilawa yake yi shi yasa nake cewa wasu ɗan uwa na ce wallahi kada ku yarda a fi ku kuɗi kuma a fi ku ibada dan na gano yanzu mafi yayin masu kuɗi sai ka iske a masallaci kafin lokacin sallah sun zaka kaga mutum da kuɗi waya aje da miluka ya aje ki ya likike ya zaka masallaci sahu na gaba yayi nafila kadai yayi nafila guda hudu kafin sallah in aka kare azhar kuma ya tashi kawo wata nafila kuma ka iske shi wallahi dan didi alhamis fa azumi yake yi kuma ka iske shi tilawa qur'ani baya wasa ga ziyara asibiti kuma ga wani can bai da kodara kuma sai gera zakin titi Allah ya samu wani lahiya to lokacin ne zan gwamnatin Misra da aka samu matsala ta mafalki na uku lokacin da mutane suka zo neman abinci a garin Misra to dai gano cewa ɗan uwansa ne sai ne mil azo musu da shi sai ga ɗan uwansa guda 11 maza da kuma babansa da mamarsa suna wasa sujuda suna kai gaisuwa gare shi wa rafa al-arshi wa kharu lahu sujjada sai ce babansa hadha ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wannan shine falk fassaran mafalki na Allah ya zasa yasa ya zama to gaskiya wannan shine mafalki na farin da Allah ya bada labari a Qur'ani a cikin suratu Yusuf sai mafalki na biyu wanda annabi Yusuf aka kawo masa shine wanda ake cikin gidan kwasu lokacin da aka sanya annabi Yusuf gidan kwasu a cikin abokanansa a gidan kwasu to wanda daga cikin ɗan kwasan yayi mafalki yake cewa su biyu su kai mafalki kowanne sai ya ga wa annabi su mafalkin da yayi gudan yake cewa ni nayi mafalkin cewa ina zuba ma sarki giya gudan yace kuma nayi mafalkin an tsere ni an tsire ni an sa min tsina an kafa ni a jiki abun nan afal ina dauke da farai da masa a cikin gurasa tsuntsaye na ci to sai ba su labarin fassarar mafalkin su yace amma kai amma ahlu kuma fayaski rabbahu khamara kayan ku zai ci gaba da baiwa ubangiji abin nan shugaban sa giya domin rabbuhu khamara ana nihin mai gidansa ba ubangiji sa ba mai gidansa zai dinga ci gaba da kai masa giya yace kuma amma wancan gudan shi kuma zai abin da zai faru da shi shine za a tsere shi a rataya shi bakin gari tsuntsaye suna rawa suna cin kotansa kuma kai ta sai mafalki na uku wanda shi ma cikin sautu Yusuf Allah ya bada labarinsa lokacin da sarkin Misra ya yi mafalkin cewa ga abin da ya faru da shi na ya yi mafalkin shekaru guda bakwai ya yi mafalkin shanu afwan ya yi mafalkin sab'u baqarat wa sab'a baqaratin simani yace ya yi mafalkin wasu shekaru shanu guda bakwai masu mai ya mafalkin shanu guda bakwai rabamu har wasu suna cin wasu suna cin junansu to sai annabi Yusuf ya fassara wa sarkin lokacin an kai shi gidan kwasu ana tuhuma sa da cewa ya aikata jarima da matar sarki sai yake ba su labarin abin da ya faru shi ya cewa za ku yi noman shekara bakwai za ku yi noma shekara bakwai lafiye kuna samun abinci shekara bakwai Allah zai buɗa muku arzikinsa ku ci ku ci ku ci ku ci to kun bayan su sannan ko za a samu su shekarun da za a yi yuwa a duniya shekara bakwai su ma na yuwa har a zo mutane suna zauwa neman abinci a wajenku sai ce amma ga shawara abinda kuka noma a ci a tara a bar shi cikin zangarnin shi kan a buge a bar shi haka nan a taskace shi to kuma abin da ya faru kenan wannan kaga mafalkin nawa kenan na uku wanda Allah ya ka cikin Qur'ani to sai mafalkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi cewa Allah na nuna manzon Allah kakin yakin Badar manzon Allah ya mafalki Allah ya danna musu adadin kafirai Allah ya ce yuqaliluhum fi a'yunik yana abin nan idan Allah ya danna su cewa fi manamika qalilan cewa su ɗan kadan ne manzon Allah ya ga kafirai a yakin Badar cewa ba su da yawa kuma ba su da yawan saboda mala'iku Allah ya turo suka tabi kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma mafalki na nawa mafalki na nabiyar shine mafalkin annabi Ibrahim annabi Ibrahim yayi mafalki yana yanka ɗansa annabi Isma'il yace ya bunayya inni ra'a fil manami anni adhahuk naga a mafalki na an bani umarnin Allah ya ce na yanka ka a ƙarshe ce masa ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insha Allah min as-sabirin to da Allah ya turo mala'ika da rago sai Allah ya ce an saddaqta ru'ya ka gaskata mafalkin da kai to wa'annan daga cikin mafalkan da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari kenan a cikin alqur'ani wanda dukkanin su wa'annan mafalkin sun tabbata a reality abin ya faru to yanzu ina hukuncin yin mafalki da zaka yi da fassarar mafalki da ake yi a yanzu ba shakka kuma mutanen da Allah ya ba su ilimin fassarar mafalki akwai wasu bayin Allah da Allah ya albarkaci rayuwarsu da fassarar mafalki sai dai kuma ba kowane mafalki bane yake da fassara kamar yadda aka sani manzo Allah ya kasance yana da dabi'a in yayi sallar subahi ko to sai ya zo ya ce wasu sahabbansa jiya waye mafalki a cikin ku sai a ga manzo Allah sai ya fassara annabi ya dauka dabi'a in yayi sallar subahi sai ya ce masa sahabbansa waye mafalki a cikin ku sai wanda ya ce wa annabi Allah dai sai ya fassara masa mafalkin sa
to Allah yake cewa faj'ala min duni dhalika fathan qariba sai Allah ya sanya budi bayan haka budi wanda yake mai girma wanda yake kusa shine wato sulhul hudaybiyya da kai sai Allah ya ci ayata karshe Allah yace huwal ladhi arsala rasulahu bil huda shi Allah shine wanda ya aiko annabin sa waye kenan annabi Muhammad bil huda Allah yace da shari'a suka ce a bil bayanil wadih da abin da yake bayani ne wanda yake bayyana suka ce alqur'ani kenan suka suka ce alhuda ana nihin alqur'ani suka ce a alhuda ana nihin alislam Allah shine ya aiko manzon Allah da musulunci da kuma alqur'ani da mu'jizozi domin manzon Allah Allah ya bashi mu'jizat ba fadaya ba ba su dimbin yawa na daga cikin aramba wata rana manzon Allah ya fita yaki ana samun ana dawo daga yaki sahabban annabi kishirwa ta kama su ana jin kishi na fita hankali kuma ga lokacin sallah yayi babu ruwan yin sallah duk da kafin ashara ta tebe ma annabi ya aika wasu sahabbai su je su nemo ruwa suna tafi su suka mulo wata tsohuwa dauke da roba ko kace salkata su hito daga neman ruwa suka ce mata baiwa Allah ruwa muke so ruwa suka ce eh tsakani na da ruwan nan fa tun jiyawar haka daga inda na dauko su tun jiyawar haka rabe na da inda na dauko ruwan suka ce mata to lalle ba bukatar mu muna son ruwa suka ce amma mu je wajen annabi Muhammad aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah ya ce mata to kin ji kin tace ita ba ta ibada ruwan ta ce to abin da muke da bukata alfarma aramuna ruwan zamu mayar miki aramuna ruwan zamu mayar miki sai aka ta ba da ta ara ruwan aka yi arwalla masu sha suka sha domin da annabin ya sa farcansa a ruwan sai sahabi yake cewa yace wallahi ina ganin lokacin da ruwa suke fitowa tsakanin akaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa ke fita tsakanin akaifar annabi ruwa suna tararowa yace muka sha masu wanka suka yi duk abin da ake yi aka yi aka ciccika kaya kuma aka bata kyauta ta kara gaba da ta zo ga sace musu kai jama'a kace na ga abin mamaki wani boka na gani karshe dai musulunta ta yi da mutanen musulunta ta yi kuma wannan garin da aka zo maza su kar a shirye garin kar a yake su dalili yace cikin akwai sai mun alfarma maza Allah bai mun abin nan manta alkhairi ta yi mun alkhairi ta ba mu daka saboda ita manza da daga kafa ba yake wannan garin ba to Allah shi da sauki ya aika manzo Allah da shiriya wani lokacin kuma an taba kawo manzo Allah da bino Allah musa da akai kwana ku dan kwara da bino guda buku ana cin su Abu Bakar yace wata ran mun taba cin abinci ta da manzo Allah abinci yace wallahi kana dibo luma tana komowa eh kana dibuwa tana komowa sai an ci an koshi abincin yana nan a ci a koshi a tashi a waci kuma ga abincin to kaga akwai lokacin da manzon Allah ya tura ya game da wani kafiri ya masa wa'azi yake musulunta sai ya ce masa ya kake so sai ya ce in kana son ni annabi ne kaga wancan bishiyar ice ka ce masa ya ce bi kake so ya ce ina so in wani abu da zai jin hankali na sai ya ce masa je ka ce ma wancan icen in ji maza ce ka je ka ce ma wancan ice ina kiransa ka ce annabi yana kiransa ba yahudan ya zo wajen ice ya tsaya ya kalle sa ya ce kai ne ce wancan mutum yace wai shi annabi ne yana kiranka sai ya ga icen ya rasin kisa sayyunsa ya sun cirke icen ya kamo hanya takin sai wajen annabi Muhammad annabi ya tabe shi kai waye ne yace anta rasulullah kai annabin Allah ce kuma wanda ka ka ni aiki yace masa ya yace wallahi ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah shi ma musulunta yi alhuda kenan Allah ya ce wa dinil haqqi da addini na gaskiya wanda in ka bi shi ka bi zahirin gaskiya abin da kike ka zuwa ga aljanna Allah ce li yuzhirahu ala ad-din kullihi Allah yayi wannan danyala gashi akan saman addini gaba daya duk wani addini a duniya to musulunci shine sama kuma ba a taba kai a musulunci
kuma ba addini mai tsari kamar addinin musulunci yanzu ka dibi aure a musulunci da ake yi malam fa a jahiliya irin auren da ake yi ko mutum sai baban mutum ya aure mace kuma shi ma sai zo ya aure ta wallahi sai ka rabu da mace sai uban ka baban mutum sai baban ka sai zo ya aure ta haka suke yi ko mutum baban shi ya mutu sai ya ce ya ci garan matar baban shi ita ma ya mai ta matar sa ko kuma a'a aure za a yi babu sadaki kana da diya shirin diya sai ta tuwa yadda za a yi aboki na baka tawa diyar mata sadakin da ya kashi sadakin da ya kaza ka rike ta ka rike diya ta rike diyar ka kun banta haka aka tayi to addinin gaskiya kenan Allah ya ce wa kafa billahi shahida to wannan sai mu kwana akan ta kenan insha Allah gobe za mu rihi tafsirin alqur'ani da muke yi na wannan shekara in Allah ya yarda muna fata Allah ya sa mun yi danshi kuma Allah ya karba muna muna tawassuli da wannan karatun da muka yi bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna kurakuran mu kuma Allah ya gafarta muna duk abu da muke jima tsoro Allah ya kare mu da shi insha Allah gobe za mu yi karatu kuma kana za a bada gudunmuwa da marayun da aka bude ma gidauniya in Allah ya yarda muna fatan Allah subhanahu wataala ya kama hannaye ɗin kubuci zuwa ga abin da yake na daidai ya tabbatar da alkhairi tsakaninmu da su ya sanya mu wani lafiya wa bi hadha alqadari kifaya wa sallallahumma wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.